بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهدوة أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مالهم الشيخ دكتور إبراهيم جالو جالينغو na amsa da awati ta shi babban malamin namu Dr. Ibrahim Jalo na zuwa mu gabatar da karatu a wannan gari wanda wani daga cikin ƴan uwa ya nema ta hannunsa saboda karuwa da ya samu na aure wanda shine sunusi baban Tatu. To mun yi walima da yamma, mun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin auren kuma ya bada zuriya ta gari, kuma masa addu'a irin wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi wa ma'aurata, ita ce barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Sannan mun yi magana akan abin da ya shafi aure, musamman mahimmancin karin aure, saboda haka ina gaba sai kuma mun ci gaba da magana akan aure ba insha Allah. Yanzu abin da za mu yi magana a kansa a takaice shine cin hanci da rashawa, wato hatsarinsa a cikin al'umma. Idan mun ce cin hanci da rashawa, za mu ga kalman Hausa ce da kuma Larabci a haɗe. Cin hanci shi ne rashawan a Larabci, rashawan ita ce cin hanci. Amma abinda Bahaushe yake nufi da rashawa shi ne wani abu da Larabawa suke ce masa alfasadul mali, wato shi ne ɓarnata dukiya ta gwamnati ko wawushe dukiya ta gwamnati, ko ka saci kuɗin da aka ɗora ka amana a kansu na al'umma. Saboda haka ko dai a baka cin hanci kai wani abun da bai dace ba, ko kuma kai da kanka ka saci kuɗin gwamnati, shi ne ma'anar cin hanci da rashawa. Asalin wannan kalma ta rashawa ko ka ce rishwa, so kace shi ne ma yutali ibtali haqqin aw ihqaqi batil, shi ne abinda ake bayarwa domin a bata wani haƙƙi ko a tabbatar da wani bacicin abu. Wato idan ka je ka bawa alƙali ko wani kuɗi domin ya tabbatar maka da wani haƙƙi wanda ba naka ba, ka bada cin hanci. Ko kuma ka bata haƙƙin wani ya zama naka, shi ma ya zama cin hanci. Ko kuma ka bawa alƙali ko wani mai wani mukami ko wani shugaba ka bashi wani abu domin ya yi maka hukunci da ya dace da son zuciyanka, wannan shi ne ake cewa wato cin hanci da rashawa, ko kuma shi ne rashawa wanda dan uwansan kuma shine alfasadul mali, wato saki kudaden al'umma wanda suke aljifin gwamnati, wanda haƙƙi ne na kowa da kowa dan ƙasar, amma wani sai zo yayi wata almundahana, yayi wani ha'inci ta yanda zai iya wato ɗiban wani abu a cikin wannan asusun, saboda Ubangiji ta'ala ba shi wani matsayi a ma'aikatan da yake. Wannan abubuwan guda biyu gaba ɗayansu haramun ne a shari'ar musulunci, domin wani haƙƙi ne wanda ba naka ba ka ɗauka, ko kuma ba naka kai kaɗai ba ka ɗauka ka mamaye shi, ko kuma kana da haƙƙi a ciki amma ba a riba an baka ba sai ka ɗauka. Dukkanin wannan haramun ne kamar yadda za mu ji a cikin karatu. Ubangiji ta'ala yana cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami ta'kulu fariqan min amwali an-nas bil ismi wa antum ta'lamun, kada ku ci dukiyar mutane a tsakaninku da ɓarna. Karɓan cin hanci cin dukiya ne da ɓarna, ɓarnata dukiyar al'umma cin dukiya ce da ɓarna. Ƙara zero a kan abinda yake na haƙƙi domin ka kwashe sauran cin dukiya ce da ɓarna, domin idan kwangila ta zama miliyan goma ne, sai ka ƙara zero ɗaya ta zama miliyan ɗari, don ka ba da goman ka kwashe 90 ɗin, to wannan cin dukiya ce da ɓarna. Sannan Ubangiji ta alaƙe, kada ku miƙa dukiya izuwa ga masu hukunci, su ne alƙalai ko shuwagabanni, domin ku ci wani ɓangare na dukiyoyin jama'a, alhalin kun san cewa haramun ne. Ka je ka bada cin hanci a baka wata kwangila wanda baka cancance ta ba, ko kuma idan an baka kwangila ka yi ga yanda ya kamata ka yi ta, sai ka je ka bada cin hanci sai ka yi ta duk yanda ka ga dama, kuma a jale ka a tafi a haka, ba a yi ta da quality da ake bukatan a yi ta ba. Wannan cin dukiyoyin mutane ne da barna, kuma wannan shine ya kawo wato matsaloli da ake samu a cikin al'umma. Duk abin da za a yi wa al'umma ba za a yi shi da inganci ba, saboda cin hanci da rashawa yana shigowa a ciki, ko kuma a karɓa ma a ƙin aikin a bada cin hanci kuma ba tare da an yi magana a kai ba, ko kuma haƙƙi ba naka ba ka je ka bada cin hanci a baka, ko ka lalata haƙƙin wani. Ubangiji ta lalace, kada ku yi haka, kun sani cewa haramun ne. Babu wanda bai san cin dukiyoyin al'umma ta hanya mara kyau haramun ba ne, ba wanda bai sani ba. Ba wanda bai san ba da cin hanci haramun ba ne, ba wanda bai san sace dukiyoyin al'umma haramun ba ne. Ubangiji ta lalace, kar ku yi, kun sani cewa haramun ne. Idan kun yi haka, kun faɗa cikin laifi, kuma Allah ta'ala zai kama ku da wannan. Hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi, hadisi ingantacce, manzala ta suma ya ce, la'anallahu rashi wal murtashi, Ubangiji ta'ala ya tsine wa mai ba da cin hanci da mai karɓan cin hanci. Wanda ya bayar ɗin tsinanne ne, mai karɓan ma tsinanne ne, wato Allah ta'ala ya nisanta shi daga rahamarsa. Wane bai fidda fankan da suke kusa da nuna? Saboda haka Ubangiji subhanahu ta'ala ya tsine wa dukkan mai ba da cin hanci, tsinewa shi ne koransa daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne al-ard wal-ib'adu ar-rahmatillah. Idan Allah ta'ala ya tsine wa mutum a nan duniya, bai zai yi albarka ba, kuma haka nan a lahira, Allah ya nisanta shi daga rahamarsa. Saboda haka mai ba da cin hancin shi kansa tsinanne ne, ballantana kuma mai karɓan cin hanci. Kai da ka bayar domin a baka gaskiya, alhalin baka da gaskiya, ko a ɗauki wani abu a baka na dukiyan al'umma, to Ubangiji ta'ala ya tsine maka. Ballantana wanda ya karɓa aka yi wannan ha'inci da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsinanne ne. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya tsine musu gaba ɗaya. Sannan a wata riwayan, ar-rashi wal murtashi finnar, wanda yake ba da rashawa da mai karɓar rashawa, dukkaninsu ‘yan wuta ne, za su shiga wuta ranar alkiyama. Ka je ka ba da wani abu don a baka abin da baka cancanta ba, ko ka kwashe wasu kuɗi wanda baka cancance su ba, to duk mai yin haka ya sani ɗan wuta ne. Kai dama tun da aka ce Allah ya tsine masa, ya kore shi daga rahamarsa, ai ba inda zai koma sai wuta. Domin dama gidajen guda biyu ne, fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir, wasu suna aljanna, wasu kuma suna cikin wato ainihin wutar jahannama. To akwai na ukunsu, wanda mai ba da cin hancin da mai karɓan, akwai arra'ish, shi ne afsa'i bainahuma, wato akwai wanda yake wato ɗawainiya a tsakaninsu domin ya tabbatar da wannan. Ka zai cin hancin in ka girma, ba kai da kanka ne za ka karɓa ba, ko kaka za a yi ciniki da kai ba, sai ka samu wani ɗan kanzaginka wanda shi ne zai je ya gaya masa, ya gaya wancece, ai in ba ka ba da kaza ba, babu abin da za ka samu, ko kuma ba za a maka adalci ba. Shikenan sai ka ce to nawa za ya kamata a bashi, sai ce a bashi kaza, sai shi ya karɓa ya je ya kai wa wanda zai karɓi cin hanci. Da wanda ya ba da cin hancin, da wanda ya karɓa, da wanda ya yi ɗawainiya a tsakaninsu, ya zama wato ɗan saƙo a tsakaninsu, wanda zai je ya gamsar da wannan, ya gamsar da wannan, dukkaninsu Allah ta'ala ya tsine musu, sannan kuma ‘yan wuta ne, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma hadisi ne ingantattu. To amma wani lokacin kakan iya ba da cin hanci, amma kuma ba zai zama cin hanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba, shi ne mutum ne kana da haƙƙi, yake son ya zalunce ka,
idan baka bayar ba ba zai baka haƙinka ba ko zai zalunce ka to wannan idan ka bayar kai aurinka ba cin hanci bane zaluntanka akai amma shi kuma aurinsa cin hanci misali yanzu kaman dan sanda sai tare ka haka kai baka komai ba ya rike maka abun hawanka baka da laifin komai yace bai zai barka ka tafi sai ka ba da 500 kai yace sai dai ku je police station kuma idan kuka je aka tsare motan ka ko abun hawan da aka ka sani cewa 500 ma ba za ta riba ka da su ba kai idan ka bar don ka kubutar da mutuncin ka ka kubutar da dukiyanka ba ka ba da cin hanci ba ka kare kanka daga zalunci ne su kuma su ne azzalumai waɗanda suka karba wannan na misali da police ne saboda yana yawan faruwa amma ba lalle ya zama sokake ba duk wani haƙƙin ka da ya tabbata wanda ba za ka iya kwatansa ba har sai ka ba da wani abu idan ka ba da wani abun kai zaluntan ka akai wanda ka ba kuma cin hanci ka ba Allah ya tsine masa kuma zai ta cutar jahannama Ibn al-Qayyim a cikin ar-Ru' Imam az-Zahabi ma faɗa cikin al-Kaba'ir yace wa in rasha li dafki zulmi an nafsihi ikhtafa al-murshid wahdahu billana idan mutum ya ba da cin hanci ko wani abu domin ya kare kansa daga zalunci da karman cin hanci wato daga az-zalimin kashi a wurinsa zalunci ne kuma daga cikin masu cin rashawa ba la'anan za ta takaita akan wanda ya karban kawai ina fatan za mu gane wannan bambanci kai ba kai ka nemi ka bayar ba su ne suka ce dole sai ka bayar in ba haka ba za a baka haƙƙinka ba sai ka bayar idan ka bayar wato kai ba kai laifi ba shi wanda ya karba shi ne laifi to amma a nan kada ya zama kai kuma kana son ka bayar din ne ba tare da an nema ba domi yanzu abin da ya kara lalata abubuwan shi ne su ba a tambaya ba ma mutum sai ya zare sai ya ya bayar kaga yanzu kai ka kai ne kake karfafa lamarin cin hanci kenan shi wanda ya karban ma ka taimake shi wajen karba domin kai ka tsaka masa ba tare da ya nema ba to da ka in dai bai nema ba ka bashi kai ma ka shiga cikin tsinuwa wataƙila in ka ce yayi haƙuri ka wuce za ka iya wucewa sai ka ɗauki kuɗi ka bashi to ka zama ka ba da cin hanci idan kai wata yar kalma ko ka fito da hujjojinka za a barka ka tafi sai ka ba da cin hanci ko za a baka gaskiya sai ka ba da cin hanci to shikenan ka shiga cikin tsinuwa amma in ka buga ya zama zalunci ne ba yadda za a yi sai ka bayar kafin haƙƙinka ya fito wannan idan ka bayar baka ainihin ba da cin hanci ba ka kare kanka daga zalunci ne shi wanda ya karba shi ne azzalumi kamar misali a ce yanzu kai kwan gida 1,500,000 sai zamana kaje ka nemi haƙƙinka sai aka ki a baka suka ce dole sai ka ba da 100,000 misali sama da kasa duk inda za ka bi kuɗinka nan su fito haƙƙinka ya fito ba ya daba ba za a baka ba dole sai ka ba da wannan idan ka ba da wannan aka biya ka haƙƙinka kai zaluntanka aka yi su ne azzalumai su ne wanda suka karɓi cin hanci amma kuma ba kai ne tun farko za ka nemi ka bayar din ba haka kawai ba a nema ba ka bayar wannan cin hanci ne ka bayar wannan baya halatta a shari'ar musulunci saboda haka idan zaluntanka aka yi ba a ce masa cin hanci kamar yadda Ibn Qayyim da Imam az-Zahabi suka yi wannan bayani saboda shi wanda yake ba da cin hanci manufarsa shi ne ya je lalata haƙƙin wani ko ya tabbatar da haƙƙin da ba nasa ba ya zama nasa kai kuma haƙƙin ya tabbata maka ne haka ne sai aka ce ba za a baka ba sai ka bayar yanzu a nan zaluntan ka kai sai ba cin hanci ka bayar ba wanda ya karba shi ne azzalimi shi ne ya zama mai cin hanci shiku isa bin jimiya ce fa amma idza ahada lahu hadiyatan li kuffa anhu zulmahu aw li yudiyahu haqqahu alwajib kanat alhadiyatu haraman ala alakhir idan mutun ya karfi ya bada wani kyauta wa wani shugaba ko wani da iko ko alkali domin wato ya kame shi daga zalunci shine wani ne zai mame gidansa yace nasa ne daga kotu ko kuma filinsa yace nasa ne wanda ya je bada cin hanci kuma alƙalin azzalimi ne tabbas zai kwace wannan filin ko gidan naka ya ba wancan mutumi sai alƙali ya ce idan baka bada wani abu ba zai hukuncin cewa wannan gidan naka ba ne ko filin ba ne ka buga duk hanyoyin da za ka bi ba tare da ka yi nasara ba idan ka ɗauki wani abu ka bashi domin ya bar maka gidanka ko filinka wannan zaluntanka ya kai ba cin hanci ne a wajenka ba haka nan kai kiyasi a dukkan wani mai iko wanda yake son ya kwace maka wani haki yake sai ka bashi wani ba kuma ba inda zaka kai karan sa ko kanka banza idan ka bar ka kubuta da hakinka bai zama cin hanci ba inji Sheikhul Islam bi dai kuma haka sauran wato ainihin malamai masu fada to wannan don mabambanci zalunci da abin da ya shafi wato ainihin cin hanci Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ya je kasan Habasha ita ke Ethiopia sai aka kama shi kafirai suka kama shi suka ce ba za su sake shi ba har sai ya ba da wani abu kenan sai ya dauki dinari biyu sai ya ba su sai suka kale suka ce ya dawo ya koma garin su kaga yanzu wannan ba cin hanci bane zaluntan sa ne aka yi an rike shi ne za a tsare shi a rufe shi ko a cutar da shi ko kila a kashe shi ma idan bai bayar ba saboda haka sai ya bayar yanzu wannan ba bai zama ya bada cin hanci ba saboda haka sai bada cin hanci sai aka sake shi idan wani yake na jinka sai ya ce bai zai sake ka ba sai ka bayar shi kuɗi kuma duk hanyoyin da za a bi ka kubuta baka kubuta ba sai ka bada kuɗi don ka ban shi kanka idan ka bada cin hanci baka aikata haramun ba sabani yanda wani yake cewa haramun ne idan ka bayar ina ji ba shi aka kama bane ko babanza da bai zai faɗi wannan fatawan ba wanda aka kaga masifa in mata sauka a kanka ba ba za ka gane inda lamarin ta yake ba yawa in dai an bi duk hanyar da za a bi asali shine kar a bayar din idan rashin bayarwan shine yafi alkhairi to kar ka bayar amma idan an bi duk hanyar da za a bi ba yanda za a yi kake da sai ka bayar sai ka bayar don ka kubutar da rayuwanka wannan zalunta ka aka yi ba za a ce kuma ka aikata haramun ba kuma ba za a ce kuma ka bari a kashe ka kuma kana da dukiyar da za ka bayar ka kubutar da ranka ba a wannan sai in kai ne ka da dama ba za a ce wajibi ne ka bari a kashe ka ba saboda mun sani cewa idan an ce za a kashe ka ba ka faɗi kalmar kafirci ba in ka faɗe ta da baki ba a zuciyarka ba Allah ta'ala bai zai kama ka da wannan ba duk wani abu na haramun da za a tilasta maka ka yi shi ba da son ranka ba abin ya fi ƙarfinka in ce tilasta maka a kai ka yi shi to Allah ta'ala bai zai kama ka da wannan ba saboda manzon Allah ya ce rufi'a an ummati al-khata'u wan-nisyanu wa ma sukrihu alayhi an ɗauki al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu a kansa suka yi shi saboda haka shi ya sa abin Abdullahi bin Mas'ud sai ya ba wa kafirai kuɗi domin ya fanshi kansa saboda ya samu ya dawo wato ainihin garin da yake rayuwa a karɓan cin hanci da rashawa ko ba da cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka wato kabira ne wanda Allah ta'ala zai kama mutum da ita sai dai in ya tuba ya kyautata tubansa to at-taubatu tabi'u ma kana qablaha tuba tana rusa dukkan abin da aka yi wato kafinta hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wulliya ashratan fa hakama bainahum bima ahabbuhu aw bima karihuhu fi adhihi maqlulatan yaduhu fa in adala ولم يرتشي ولم يحف فك الله عنه وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وهاب فيه شد يساره إلى يمينه ثم رمي فيه ثم رمي به في جهنم فلن يبلغ قعرها 500 عام من ذا الله سلم آيتي دكا متمنتا آكا شوغا بانتر مثلا متن قوما واتو متن قوما تلد مصنع كركشنسا يكي شوغا بانتر متن قوما aka ba shi shugabanci ko da mutum goma ne sai hukunci a tsakaninsu da abin da su suke so ko ba sa so to za a zo da shi ranar alkiyama ana tsauri da hannayensa wato duk wanda ya shugabanci al'umma ko da ba su wuce mutum goma ba za a zo da shi ranar alkiyama ana tsauri da hannayensa ba abin da zai fidda shi sai dai adalcinsa manzala sun yi idan ya yi adalci bai yi cin hanci ba a hukuncin da ya mutu da shugabancin da ya yi cikin hanci ba ya yi adalci ne kuma bai zalunci ba ubangiji ta ala sai kunce shi ya zo a daure adalcinsa ya kunce shi bai zalunci ba bai karɓi cin hanci da rashawa ba amma idan ya yi hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba wato ya yi hukunci da zalunci saboda wani cin hanci da aka bashi ya karɓi rashawa sannan sai son kai a cikin hukunci da ya yi sai ba wa wanda ya karɓi ci wanda ya bashi cin hancin gaskiya alhalin bai da gaskiya ko za a daure hannun damansa hannun hagun ɗinsa zuwa ga hannun damansa sannan aje a jefa shi a wutar jahannama sai ya yi shekara 500 bai isa ƙarƙashinta ba duk wanda ya hukunci da cin hanci da son zuciya ya kauce wa gaskiya saboda an bashi wani abu, za a daure hannayensa gaba daya a jefa shi a wutar jahannama sai ya sulmu ya cikin wutar jahannama ta tsayin shekara 500 kuma bai isa karkashin wutar jahannama ba, sai ci gaba da tafiya. Wannan shi ke nuna maka hadarin wato cin hanci da rashawa. Yanzu mutum me yake nema a duniya da zai dinga karban cin hanci? Me yake nema? Idan ma an baka cin hancin a nan duniya, ba a cikin nutsuwa za ka ci wannan dukiyan ba, a cikin tashin hankali ne ka sani cewa wannan dukiyan ba halal ɗinka ba ne. Saboda haka babu nutsuwa a tare da kai, kuma Ubangiji Ta'ala zai jarrabe ka da abubuwa kala-kala ta inda kake zato da ta inda ba ka tsammani, saboda ka zalunci al'umma. Zai dora maka masifu wanda dalilinsu cin hanci da rashawa ne. Idan ka saci kuɗin gwamnati, kuɗin al'umma, ba yanda za a aikace su hani'an mari'a, sai kana cikin nutsuwa za ka ji daɗinsu. Saboda ko a nan duniya kana tunanin za a yi maka bincike, bincike zai biyo ba, mutane nawa ne suka tara kuɗin ya zama ba su da nutsuwa, wasu ma har wasu garuruwa suka je suna tara kuɗin rumbu-rumbu, suna sawa a rumbun hatsi, amma daga baya aka tono, aka zo aka kama su, kuma aka kwace kuɗin, aka tona musu asiri kuma. Wasu ma aka ɗaɗɗaure su zuwa shekaru. Me riban da kake? Halal ɗan kaɗan wanda za ka ci shi kana jin daɗi, ba ka da tashin hankali a cikinsa ko a duniya ko a lahira, wannan shi ne fi maka daɗi a kan dukiya mai yawa da za ka tara, wanda za ka ɗaga maka hankali a nan duniya kafin a je lahira. Za ka dukkan mai karɓan cin hanci da rashawa za ka ga babu albarka a cikin rayuwarsa, ba zai taɓa yin albarka ba, ko ya tara arzikin ba zai more shi ba, don ba a cikin nutsuwa yake ba. Saboda haka a nan duniya zai zama bayi da kwanciyar hankali idan an je lahira, kuma Ubangiji Ta'ala zai jefa shi a cikin wutar jahannama. Cin hanci da rashawa daga cikin illolinsa shine yana rusa adalci a cikin al'umma. Babu yanda za a ce shugabanni suna karɓan cin hanci da rashawa ko alƙalai kuma a ce an samu adalci a cikin al'umma, ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole zalunci ne zai biyo baya. Idan akwai zalunci a cikin al'umma babu kwanciyar hankali a cikinta. Adalci ne ta tsaye da sammai da ƙasa gaba ɗaya. Duk abinda ka kai tabbata a nan duniya adalci ne tabbatar da shi, amma zalunci baya tabbata. Tun a nan duniya Ubangiji Ta'ala zai kama masu shi, tun a nan duniya, kamar yadda ya zo a hadisi isnani yu'ajjiluhum Allah al-baghi wa huququl walidain, abubuwa guda biyu tun a duniya Allah Ta'ala yake bada sakamakonsu, wato shine zalunci da sabawa iyaye. Duk mutumin da yake azzalimi ne tun a duniya Allah yake kama shi, ko ka gane ko baka gane. Za ka iya ganin kila a zahirinsa yana walwala, amma a batininsa kuma wuta ce take yawo a cikin ƙirjinsa, yana cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali. Haka nan wanda yake musguna wa iyayensa bai san darajarsu ba, ba ba su haƙƙinsu, to shi ma rayuwarsa ba za ta taɓa yin albarka ba, yana cikin damuwa a rayuwarsa ta duniya kafin ya je lahira. Saboda haka duk dukiyan da za ta hana ka kwanciyar hankali, ta hana ka albarka a rayuwarka, menene amfanin karɓan? Adalci shi ne ke daidaita kotunanmu, shi ne zai sa a dinga hukunci wato wanda yake kan daidai, wanda zai hana ha'inci da zalunci a cikin al'umma. Amma idan ya zama na alƙalai suna karɓan cin hanci da rashawa, to babu yanda za a yi kotuna su zama daidai, ba yanda za a yi shari'a ta tafi yadda ake so. Idan shari'a ba ta tafi akan adalci ba ko, to wayannan al'umma za su sha wahala. Domin mutanen da suka riƙe al'umma masu alƙalai ne da ainihin malamai da shugabanni da masu kuɗi, wayannan guda huɗu idan suka lalace to al'umma ta lalace, idan suka gyaru kuma al'umma za ta gyaru. Idan masu shugabanci suka zama adalai ba sa karɓan cin hanci da rashawa, don in ana karɓan cin hanci da rashawa dole son zuciya zai shiga ciki. Idan suka gyaru, alƙalai suka gyaru, malamai suka gyaru, suna faɗan wato gaskiya tsakani da Allah ba tare da tsoron zargi mai zargi ba, tsakani da Allah suke karantar da al'umma, alƙalai tsakani da Allah suke hukunci abinda Allah yake, babu zalunci a cikin hukuncinsu. Masu kuɗi suna ba da haƙƙin da Allah Ta'ala ya tsora musu na taimakawa talakawa da fitar da zakka da tausaya wa al'umma da zumunci a tsakaninsu da 'yan uwansu, ba abinda zai hana duniyar nan take kyau. Idan ko suka lalace to komai ya tabarbare. Masu kuɗi suka sa kuɗinsu aljihunsu ba ruwansu da kowa daga su sai yayansu, sai tsinuwa tsakaninsu da talakawa, saboda babu wani alheri da yake shiga a tsakaninsu bare su so su. malamai suka boye gaskiya suna fadan son zuciyarsu saboda son duniya, babu yanda za a yi halayen al'umma ya gyaru. Tsoron Allah bai shiga cikin zukatan mutane ba. Masu shuwagabanni suka zama azzalumai masu karɓan cin hanci da rashawa, masu zaluntan talakawansu, babu yanda za a yi talakawansu sosu sai dai su iya cike musu. Idan ko tsinuwa ya shiga tsakanin shuwagabanni da talakawa, to wannan al'umma za ta lalace. Za ta lalace, kai ka tsine masa ya lalace, shi ma tsine maka ka lalace. Ba za ka sai zama duk gaba ɗaya za a haɗu a sha wahala a nan duniya. Idan ya zama na alƙalai suna karɓan cin hanci, in an zalunce ka dama kotu za ka tafi. Sai zama na ko ka je in ba ka da kuɗi ba ka da gaskiya ko min gaskiyanka, to sai al'umma za ta gyaru. Idan 'yan sanda suka zama masu karɓan cin hanci da rashawa, ko kana da gaskiya in ba ka da wani abu da za ka basu ko baka basu ba, kai ne marar gaskiya, ya za a zauna lafiya? Ba za a zauna lafiya ba. Idan ɓarawo zai je sata ɗan fashi da makami wanda ya kamata a hukunta shi a masa ɗauri na shekaru a shari'ar musulunci a kashe shi, ko ɓarawo a yanke masa hannu, sai zama na idan an ba su wani abu za su sake shi ya je ya ci gaba da ɓarnansa, sai ina za a zauna lafiya? Za a taɓa zama lafiya ba. To da haka dole sai akwai adalci, sai an nisanci cin hanci da rashawa kafin duniya ta zauna lafiya ko garuruwan mutane su zauna lafiya. To da haka Ubangiji subhanahu wataala ya haramta wannan abu saboda ya san ɓarnan da take cikinsa, yasa aka tsine wa malai yin wannan abun. To da ba yanda za a yi kana karɓan cin hanci da rashawa ka zama mai gaskiya, ba za ka taɓa yi. Shi yasa bayarwan ma aka tsine wa mai bayarwa, saboda mai bayarwan yana koya wa mai karɓan. Wani kila bai tambaya ba bai damu ba, amma kana bashi ya ji daɗin abun, gobe ma ka bashi har ya shiga tambaya. To da haka ka taimaka wajen ya zama mai cin hanci da rashawa. Sannan cin hanci da rashawa daga cikin ɓarnan da yake yi shine yana zubar da mutuncin alƙalai da ainihin shuwagabanni da jami'an tsaro. Yanzu idan muka lura, za ka zama wani shi shari'a ba matsala ne a wurinsa ba, tunda yana da kuɗi. To da haka ko ina ma a kai shi yana da kuɗin da zai bari wannan shari'a. Idan ba ka da shi kai ne ka shiga uku, haƙƙinka kam shikenan, ka yi sallama da shi. Sai dai idan ka samu wanda yake adali na Allah baya ƙarewa, to wannan karɓan cin hanci da rashawan sai zama shuwagabanni waɗanda suke ɓarnata dukiyar gwamnati ta hanyar cin hanci da rashawa, ba su cikin ma wajen talakawa. Wanda kuma ya kamata su zama masu mutunci, don Ubangiji ta'ala ya umarni a musu biyayya. Manzon Allah ya ce alal mar'il muslimi sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bil ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Wajibi ne ga mutum musulmi ya ji, ya bi matikar, ya ji maganganun shuwagabanni, ya bi abin da suke faɗa, matikar ba umurce shi da sabon Allah ba. In an umurce da sabon Allah babu bi. To yanzu idan ya zama na shuwagabannin da su ne masu ba da umurni da hanci, sai suka zama kuma su ne masu zaluntan talaka, ba za a ba talaka haƙƙinsa ba sai ya ba da cin hanci da rashawa. Ko in kai ka bayar za a ba ka fiye da ma haƙƙinka. Wanda bai bayar ba ko ina ne yana shan wahala, sai ina shuwagabannin za su yi kima a wajen talakawa. Idan ya zama na alƙalai suna karɓan cin hanci ne, in ka bayar kai ne mai gaskiya ko ba ka da gaskiya? In ba ka bayar ba ba ka da gaskiya ko kana da gaskiya? To ta yaya alƙalai za su yi kima a idon jama'a? In ka ga alƙali ya yi mutunci a wurin mutane ba a karɓan cin hanci da rashawa ne, amma sai dai kina ji tsoronsa, amma ba daidai zama mai mutunci ba kam. Za a iya jin tsoronka ko da kai azzalumi ne don ana tsoron zaluncinka, amma kuma ka sani ba fa ana tsoronka saboda mutunci da kake da shi a zukatan al'umma ba ne. Shi yasa lalacewan shari'a ka san nan cin hanci ne lalata ta. Duk wanda ya laifi ba a masa hukuncin da ya dace da shi saboda karɓan cin hanci da rashawa, ya je ci gaba da laifukansa. Eh, gaskiya ba za a masa hukunci da adalci ba saboda wanda ya zalunce shi ya ba da cin hanci da rashawa, sai a karan haƙƙinsa. Saboda haka sai ya ji yana baya son alƙalin ko yana tsine musu saboda mai saboda zaluncinsu. Sai ya idan ya zama adali kuma ana samu na Allah baya karewa. Kamar yadda a cikin shuwagabanni akwai wanda ba sa karɓan cin hanci da rashawa, haka a cikin alƙalai ma ana samun cin waɗannan. Waɗannan su ne waliyan wannan zamanin kenan. In abin ya zama ruwan tere, sai aka ce ga wani kuma shi ba ruwansa ba a karɓan cin hanci, ka ga wannan karama ce. Haka nan jami'an tsaro, in ka samu ɗan sandan da ba a karɓan cin hanci da rashawa, ai waliyi ne. Waliyi ne. Yanda abin ya zama ruwan tere, kowa karɓa yake, ƙananan in sun karɓa ma sai sun kai wa manyan. Manyan kuma manya-manyan suke karɓa galibi. Sai aka ce ga wasu kuma ba ruwansu, sun tsaya a kan albashinsu da sauran haƙoƙansu da ake basu na gwamnati, amma ba sa karɓan cin hanci da rashawa. Ba sa rashawa, ba sa karɓan cin hanci. Da kaga wannan ai bayin Allah kenan, mutane masu tsoron Allah. saboda haka tsoron Allah shine yasa ba za su yi wannan abun ba. Kuma dama wali shine mumini mai tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Masu tsoron Allah ku suka fi daraja wajen Allah ta'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Saboda haka waliyan Allah sun yi suka imani suka jin tsoron Allah. Yanzu har ya zama abun mamaki ne, abun misali a ce wani baya karban cin hanci da rashawa. Alƙali ne ba karban cin hanci, ko ɗan sanda ne ba karban cin hanci, ko shugaba ne baya ha'inci, baya karban cin hanci. Wannan abun mamaki ne, an ce maka wani baya yi. Ba wai yin ne abun mamaki ba, rashin yin shi ne abun mamaki. Saboda ƙarancin tsoron Allah da son duniya da aka jefawa wato ainihin al'umma, aka jefa a zukatan al'umma. Saboda haka sai zamana mutuncinsu ya zube, ɗalibinsu ba su da wani daraja ko kima, ko jininsu ya tafi. Sai zama duk wanda ya tare ka, ko me zai ga ya ɗauka zai zalunce ka ne kawai. Cewa zai zaluntan ka zai, sai ka ga ba da wani wato ainihin kurkini. Shi yasa barna kuma ta yi yawa a bayan ƙasa. Barna wato shine zaluntan al'umma da cin dukiyoyinsu ta hanyar haramun, ta hanyar barna. Shi yasa yana daga cikin illan cin hanci da rashawa shine akwai cin dukiyoyin mutane ba tare da yardansu ba. Ko kana so ko baka so dole ka bayar. In ba haka ba za ka yi ta gaba ɗaya. Idan 100,000 ne kai asaran 20,000 kafin ka samu. Kafin a kawo ma haƙƙinka ko 30,000. In miliyan ɗaya ne sai ka ba da 100,000 kafin a karɓa maka haƙƙinka. Kaga wannan cin dukiyar mutane ne da barna. Ubangiji ta laifin alladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ka kwanda ku imani kar ku karɓi dukiyarku a tsakaninku da barna idan in ta hanyar kasuwanci. Kare kenan baya halatta ka ci dukiyar mutum sai da daɗin ransa. Kamar yadda maza ta ke cewa la yahillu malu mri'in muslimin illa bi jibi nafsin minhu. Baya halatta ka ci dukiyar mutum musulmi sai da daɗin ransa. Ko kyauta ya baka, ko sadaka, ko zumunci, ko kuma ya zamana wato wani abu ka saya a wurinsa sai ya baka, ko ka sayar masa ne. Amma in ba ta hanyar cinikayya ba, to zai zamana babu ainihin wato ba cin babun nan, ba ta hanyar cinikayya ba, ba ta hanyar kyauta ba, ba ta hanyar sadaka ba, ba ta hanyar zumunci ba, sai zama cin dukiya ne wato ainihin da barna. Kuma a nan da manzala ta suma yake dukiyar mutum musulmi, to har kafuri ma, har dukiyar kafuri ba ya ta cika da barna ba, sai dai kafuri harbi wanda dama yana neman ya yaƙe ka ne ya kwace dukiyarka. To kai in ka same shi za ka iya yaƙansa ka kwace dukiyarsa. Amma kafurin da ake zaune zaman lafiya da shi, shi ma in ka zalunce shi sai Allah ta'ala ya tambaye ka. Saboda bai halatta ka ci dukiyarsa da barna ba, sai ta hanyar halal. To da kake nan cin hanci da rashawa wato cin dukiyar mutane ne ba tare da wato daɗin ransu ba. Sannan haka nan zalunci yana, cin hanci da rashawa yana sababa zalunci, shine kwace dukiyoyin al'umma ta hanyar zalunci, ta hanyar ba da son ransu ba. Saboda haka shi yasa zaluncin yake yawa. Saboda shi ma azzalumin da zai zalunci ka dama yana tsoron hukuma ne. To hukuman ma sai ta zama azzaluma, ko yana tsoron ka kai shi kotu, sai zama a kotun zai iya ba da cin hanci ya kubuta, ko kuma yana tsoron ka kai shi wajen yan sanda su ma za su iya ba, za iya ba da cin, za ka iya ba da cin hanci ka kubuta, shikenan sai ya zama azzalumi kawai. Yanzu akwai waɗanda suke ainihin sata, za a je a ɗaure su. Sata an tabbatar sata su fari a kama su. Idan an kama su sai su ɗauki jelin kansu in suna da kuɗi, ko kuma wasu ‘yan uwansu su zo su ɗauki jelin kansu. To ba nan ne fi zama mamaki ba, sai ya zama na in ba ka da shi ɗin sai ka ɗauki jelin kanka ba shi, sai ka je ka sake yin wannan satan sai ka zo ka biya su. Mutum ne za a kama shi ya fizge wayar wani, ko ya je ya yi sata, shikenan an kawo shi ba da kuɗin beli, ba wanda zai zo ya belinsa, shikenan sai a sake shi a ce an bashi bashin belinsa 10,000. Aina zai je samu kuɗi, dama sana'arsa sata ne. Shikenan sai in ya je satan sai ya kawo 10,000. Shikenan in kuma bai kawo ba har aka sake kama shi, wanda duk yana faruwa fa, sai aka sake kama shi da ya zo za a ce to dama muna bin ka bashi, wacce karo ma baka ja kuɗin beli ba 10,000, yanzu 10,000 sai a haɗa ake to 20,000. In yana da su sai ya biya, shi kenan ya kama hanyarsa. Idan bai da su kuma yanzu bashin ya zama nawa 20,000. Saboda an san wata zai iya sa'a ya je ya sato. Wannan shi abun da ke faruwa a ƙasar nan. Criminal case wanda ainihin abin nan kesin da ba a daidai ba a daidai idan kaje kai sata kaje kai abin nan kaje kai sata ko kai ta'addanci ba magana daidai ai to amma za a zo a bada belin sa za a zo a bada belin sai a fage da wani abu da wani ta baka wani babban jami nace me yasa wayennan yara da suke sata ake bada belin su sai ce wai babu ko tuna suna kulle ana yajin aiki sannan idan an kai su can wajen yan fashi a prison ko yankin nafin wa za su je su koya musu fashi ko kidnapping sai sa kawai su taba da belin su a duba da Allah wata hujjar da ba hujja ba ba za a iya tsare su a gefe sai an hada su dole daki daya da wayannan ne har wa dole sai an hada su daki daya ba za a iya tsare su a gefe akalla an tsare su an rubuta barnan su akalla su dai su din kan dai ba za su sake yin barnan ba in suna tsare har a musu hukuncin da dace da su yanda gobe ba za su kara ba amma sai a je a bayar a bada belin su sannan nace kuma nace belin nan kudi ake bayarwa fa kudi ake biya ana bada belin nan da iyayen su ne suke biya mun sani wata an da su rasa kudin bada belin iyayen ne suke bada beli suke bada kudi mun sani wata ran da su kasa bada beli din shi yasa muke bada belin su idan Allah criminal yaron da in ka sake sake wani ta'addanci baban sai zo daukan beli ya bada kudi ya bar kuma ka ce ai ta sani cewa gobe in yazo kila ko jibi kudin sa zai kare bai iya belin sa bai zo wannan hujja ne saboda haka abubuwa sun lalace yadda yadda kuke tsammani saboda haka cin hanci da rashawa shine ya dagula al'umma zalunci shi yake fata dukkan lamarin rayuwa shi yasa manzon sa yake cewa iyyakum waz-zulma fa inna az-zulma zulumatu yawmal qiyama shedin ku da zalunci zalunci duhu ne ranan al-qiyama وَيَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا كُبَيْنَا نَا حَرَّمْتَ ظَالِمِي وَكَيْنَا سَنَن نَا سَنْيَا شِي وَاتُو أَبُن حَرَّمْتَاوَا تَسَكَانِنْكُو كَدَا كُي ظَالِمِي كَدَا كُو زَمَا الظَّالِمِي سَنَن يَنَا دَكِ سِن أَبُن دَ تِن حَنْتِي دَ رَشَوَا يَكِي سَبَّبَاوَا أَ سِكِن الْأُومَا شِينِي رَشِن كُونْشِيَا هَنْكَلِي دَ رَشِن صَرُو رَشِن صَرُو مُتُن نِي أَن سَانِي دَن تَعَدَّنِي yana ta'addanci an kama shi amma idan aka bada cin hanci sai a sake shi wanda zai cigaba da ta'addancin sa wani yasa kullum ba ma zaman lafiya saboda kudi yana shiga sannan kuma wasu duk lokacin da aka samu rashin tsaro da tashin hankali wasu suna daukan wannan a matsayin hanyar samun kudi kudin da za a ware na makamai domin a je a yaki yan ta'adda to sai wannan kudin sai a danne su sai kuma a sake neman wasu kudi ina za a zo an ta'addanta ka ta'addancin ya kare ko kuma an zo an warewa kananan masu zuwa su yaƙi yan ta'addan wasu kuɗaɗe allowances ɗin su da ake ba su duk wata akwai abin da za a ba su ko duk sati shi shugaban ya zo ya kasa uku ya riƙe kashi biyu ya ɗan san musu kashi ɗaya wallahi dai su wannan abu ya kare duk wata ana ba shi to kaga wannan abubuwan su suka hana zaman lafiya amma da za a cire ha'inci a ciki a cire cin hanci da rashawa to ko shakka babu wallahi za a samu zaman lafiya za a samu zaman lafiya saboda kudi idan ya shiga kuma akwai ha'inci babu adalci shi yasa abun baya karewa mun sani daga cikin abun da yasa ta'addanci baya karewa akwai masu fa'idanta da shi akwai na zahiri akwai na batini akwai masu fake dawa da wannan su saci kudaden gwamnati akwai wayanda ake biyan su domin yakan wannan abun amma sai suke yin sa bayan da ya dace ba saboda gobe ma a kara musu don in abun ya kare kuma ba za a sake ba su kudi ba kaga su da cin hanci da rashawa ne ya jawo wannan saboda haka zalunci wato ainihin haramun ne a hadisi ya tabbata daga Abdullahi ibn Mas'ud yace man radda an muslimin mazlamatan fa atahu ala zalika qalilan aw kaseeran fa huwa sutu duk wanda ya kare wani daga zalunci sai ya bashi wani abu saboda kare shi dai daga wannan zalunci to idan ya karba ya zama cin hanci da rashawa kuma kullu lamin nabata min sutin fannaru auladihi dukkan wani wato nama da ya tsiro a jikin mutum saboda wato ainihin rashawa to wuta ita take tantance shi cin hanci da rashawa shi yake jawo dukkan masifu da girgizan kasa da fitintinu da zuddi tunani saboda me saboda zaluncin da ake yi a cikin al'umma na cin dukiyansu ba tare da wato dadin ransu ba shi yasa Allah ta'ala yake kama wato wayannan garuruwan yana tantana musu kudan su kamar yadda Allah ta'ala ya ce kazalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid haka Allah yake kama alkariya ko mutanen gari idan sun zama azzalumai saboda me saboda kamun sa mai tsanani ne shi yasa za a yi ta zaluncin ai ta zaluncin sai Allah ta'ala zai kawo mutane hana su kwanciyar hankali to ba cikin hanci da rashawa shi hana mu kwanciyar hankali yan fashi da makami masu kidnapping masu ta'addanci duk in ka koma yana daga cikin abin da yake kawo su cikin hanci da rashawa akwai wanda suke koye suke siya musu makamai suna ba su in sun je sun kidnapping su zo su ba su wa'annan kuɗaɗen idan an kama su ka je nuna min ba zan tsaya ba karama ku kwantar da hankalinku ko yin tsaya na sani akwai mai babu mashin amma yi mun ƙara kaɗan karfe taran ba ce bayi wayannan abubuwa dan ta'adda ya je ta'addancin sai zo ya kawo wani kuɗi yana zaune ko kuma a kama shi ya ba da kuɗi ya fanshi kansa sai a za a yi ta'addancin ya kare ba zai kare ba saboda haka in ba an daina cin hanci da rashawa ba ba za a taɓa samun wato zaman lafiya ba hadisi ya tabbata a cikin musnad wato daga Amr ibn As manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min qaumin yadhharu fihim ar-riba illa ukhidhu bis-sana وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوا بالرعب باب wasu mutane wadanda riba zai bayyana a cikin su fati an zarebe su da fari sannan babu mutanen da wato cin hanci da rashawa zai bayyana a cikin su fati an jarabe su da razani razani shine rashin kwanciyar hankali kana ci an za a zo a tare ka a hanya ko za a zo gidanka maka ta'addanci ko za a kwace dukiyanka ko za a kashe ka ko wani naka kenan cin hanci da rashawa shi ya jawo mana halin da muke ciki na tsoro da muke ciki da tashin hankali da rashin zaman lafiya da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yana daga cikin wato rashawa cin hanci da rashawa shine al-aqlu bish-shafa'a wato mutum ya zo ya nemi ka masa wata alfurma ka masa hanya a masa wani abu kace ce ya baka wani abu nan ina son mu gane cewa ba shugabanni ne kawai suke karɓan cin hanci ba talaka ma suna karɓa mutum ne kana da hanyar da za ka yi wa wani a bashi appointment a bashi aiki sai ka ce wasu ya baka 100,000 kafin ka kama masa aiki idan ka yaka ka karɓi cin hanci saboda duk abin da nake na shafa'a ne na lamuni ne na garanto to ba karɓar lada a kansa idan ka karɓa to wannan cin hanci ne hadisi ya tabbata son na abi da ingantacce manzo sama ya ce man yashfa li akhihi bi shafa'atin fa ahda lahu hadiyatan alaiha fa qabila faqad ata baban azima min abwab ar-riba duk wanda yayi wa dan uwansa alfurma sai ya dauki kyauta ya bashi to wannan mutumin ya zo wa kofa mai girma daga kofofin riba sai Allah ya baka wani matsayi a cikin al'umma zaka ya daga waya ka ce don Allah ku ba wani kaza ku yi wa wani kaza ku sayarwa wani kaza ku shikenan sai kai kuma kace sai an biya ka to cin hanci kake karba ko kyauta baka ya baka cin hanci ne idan ka karba cin hanci ka karba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan Abdullah ibn Mas'ud yake abinda ake cewa sutu shine ka nemi dan uwanka yayi maka wani abu ya biya maka wata bukata sannan kuma in ya biya maka bukatan kuma sai ka bashi wani abu wannan shi ake cewa rashawa ina da cikin rashawa in Allah ya baka matsayi kawai ka dinga yin alfurma amma kar ka dinga karba don Allah me ya lalata lamuran kai kayi karatu ka cancanci a dauke ka aiki amma saboda baka ba da wani abu wani kuma bai ma yi karatun ba kira result din sa ma na kariya ne ko yayin bai cancanta ba in ya ba da wani abu sai a dauke shi sai za a zauna lafiya ina adalci anan dan talaka bai zai iya samun aiki ba saboda bai bare iya sayan aikin ba sai wanda mai sai wanda yake da kuɗi shine zai iya saya shi yasa wanda ya cancanta bai zai samu ba wanda bai cancanta ba kuma sai ya samu saboda ana ba da cin hanci da rashawa idan kai haka wato karka cikin hanci yana daga cikin cin hanci da rashawa hadiyatul ummal wato shine kyautar ma'aikata ka zo ka bawa wani mutum kyauta wanda a ƙarshe zai zo ya maka wata alfurma a gwamnati ka cancanta ko baka cancanta ba wani director ne ko wani minista ne ko wani babba ne a wurin aikinsa ka zo kana bashi kyauta ko alkali ne saboda idan bukatar ka ta koro ka wurinsa sai ya maka ko ka cancanta ko baka cancanta ba wannan shi ma haramun ne a addinin musulunci hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim hadisi abu humaydi sa'idi manzo sun hayati babun abu humaydi sa'idi yace manzo Allah ya ba wani aiki daga cikin kabilan as ana ce masa kirkira sai tura shi yaje ya karbo zakka a ibn al-tubiya afwan ana ce masa ibn al-tubiya sai aka tura shi wani gari yaje ya karbo zakka da yaje wannan garin sai suka bashi zakka kuma suka bashi wani abu sai ya dawo madina yazo jin manzo sama yake to wannan shine zakkar da aka ce da kuka ce in karbo wannan naku ne wannan kuma an bani kyauta ne a can manzo sama ran sai bace yazo ya hakan jibari yace me yake damun mutane zamu sa su wani aiki kai gwamnati ne ta sa su kenan da mu sa su wani aiki amma sai mu ce zo ya ce wannan da ku ne wannan kuma an bani ne manzo sama ya ce to da ya zauna a gidan ubansa ko uwarsa man yaga za a bashi ne ko ba za a bashi ba kare kenan kai amfani da kujeranka ne domin me kaje ka zalunci jama'a yanzu ku kaddara mu yi misali da zakka idan yana zuwa ya karbo zakka sai ana bashi kyauta yana karba ai wata ran idan shanun sai kinne za a bashi saniya daya a wai lissafi a matsayin 30 ne kuma yayi tun da shi ma za a bashi nasa rabon kaga an zalunci al'umma haka nan duk wani babba da ake bashi kyauta to zai zama rai bai da adalci wanda ya cancanta yau abu bai zai masa ba kuma yana da haƙƙi wanda bai da haƙƙi zai iya masa saboda alherin da yake masa yanzu wannan ba ruwan dare bane ruwan dare ne galibi duk wanda ya zama babba a wuri zaka ga ma ba ruwansa da tafe ne kawo masa kawai ake abubuwa daban kullum a kawo wannan da abin da yake bukata da abin da baya bukata to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan minbari ya haramta wannan abu saka kyauta fa ka duba ba fa an baka matsayin cin hanci bane amma kuma hukuncin sa hukuncin cin hanci ne sannan manzon Allah ta sama yake na rantse da wanda raina yake hannuna yake hannunsa kada wata ranar alkiyama in zo in samu mutum ya je ya karbi saniya ta zo tana kuka yazo ya dina dauke da ita a wuyansa kana kukan saniya idan saniya ta tada zaka dauko ta a wuyanka ranar alkiyama kada kuka da ita ai tana kuka idan kuma abun nan ka sato dan taure ne ma je zai dinga maka kukan dan akuya ina mi kaga wannan fallasa ne farfajiya kiyama kowa yana ta kansa amma kai kuma gashi nan ka rungumo dan akuya yana ihu yana fallasa ka duk wanda ya ganka ya san cewa ka cikin hanci da rashawa ne na dan akuya haka nan dukkan abun da ka karba haka zaka zo da shi ranar alkiyama kana dauki da shi to da haka wannan cin hanci da rashawa haka nan satan kuɗin gwamnati ka je ka dauki wani abu shi ma cin hanci da rashawa ne domin kudaden al'umma ne manzon Allah ya sanar a hadisin muslim yake man istamalnahu minkum ala amalin fakatamana mihyadan fama fawqahu kana ghululan yati bihi yawm alqiyam duk wanda muka bashi wani aiki sai ya boye mana wani abu koda kaman allura ne to zai zama gululi zai zo da shi ranar alqiyama wato kaman ka saki ganima ne kafin ariba zaka zo da shi ranar alqiyama wani daga cikin sahabban manzo sama an riga an bashi aikin wani mutum bakin mutum sai ce ya rasulullahi iqbil anni amalaka karbi aikin ka ni kan nafasa an riga an bashi appointment da yaji cewa duk abin da ka boye koda allura ne sai ka zo da shi ranar alqiyama sai ce to ga aikin ku sai manzo Allah ya ce me haka ce ah to ka ce ko allura ne mutum ya boye sai ya zo da shi ranar alqiyama manzo Allah ya ce na'am eh na faɗi hakan din duk wanda muka bashi aiki ya zo da kadan da mai yawansa abunda aka bashi ya karba abunda ba bashi ba kar ya dauka in ya dauka zai zo da shi ranar alkiyama iya abunda aka halatta ma'aikaci shine yana da albashi yana da allowance ɗinsa na S8 ɗinsa ko kuma wani sitting allowance ɗinsa makamanci wannan a kai yaje yake idan ka wuce wannan ka je ka karbo wani abu daban ka dauka da kanka to ka dauki wuta bulbunni ranar alkiyama zaka zo da shi misalinsa shine kaman ganima manzo Allah ya ambace shi gulul saboda satan ganima haramun ne waman yaqulu yati bima qalla yawm alqiyama duk wanda ya saki ganima zai zo da ita ranar alqiyama ganiman nan da kaje ka sato don kada wani ya rudu ma ya ce ai to ai shi ma talakari shi ma dan Najeriya ne yana da haƙi a cikin dukiyar gwamnati inda za a riba yana da rebo a'a ba riban an baka ba wanda ya je ya saki dukiya ta ganima ai yana da haƙi a ganima amma tun da ya dauka ba riba an bashi ba to wutar jahannama ya dauka manzala ta kuma aka zo ana ce masa wane yayi shahada wane yayi shahada sai aka iso kan wani da aka ce yayi shahada a wurin yaki sai manzala ce kalla manzala ce shi shahada ba dan wuta ne dan wuta ne da aka je ana bincikawa a kansa sai aka samu ya saki a baya riga irin wannan wanda ake yafawa a baya alkebba ya saki ta wannan abu shi kai shi wutar jahannama watakila da za a riba ganiman nan ribonsa yafi wannan rigan amma tunda ba a riba ba ya dauka wutar jahannama zai tafi kuma Allah bai karbi shahadansa ba to ina ga mutumin da yake aiki haƙƙinka bai wuce miliyan ɗaya ba, ka je ka ɗauki miliyan goma ko miliyan ɗari ma, ka ce wai kuma wai ka ce ai ɗaya ma kana da haƙƙi a cikin dukiyan. Ai ko abin da bai kai haƙƙinka ba ka ɗauka, tun da fari ba an baka ba, haramun ne, balle dana abin da wuce haƙƙinka. To da haka duk wanda ya ɗauki wannan zai zo da shi ranar alƙiyama. Kuma wannan abu shi ya hana wannan al'umman cigaba. Dukiya ce wanda mutum dubu za su amfana da ita, mutum ɗaya zai sace ta. Wanda mutum ɗari, dubu ɗari ma ko miliyan, mutum ɗaya zai sace ta. Kuma ya ɗauke ta ya je kai ta ƙasar waje ya je ya ajiye ta, inda ba za ta amfani ma ɗayan ƙasan ba. Kila inda in ya yi satan ma zai zo ya kamfanoni ne a cikin Najeriya ɗin, za a samu talakawa wanda za su yi aiki a ƙarƙashin wannan kamfanin, su samu sana'an yi su amfana. To amma kuma ba ma haka dai, ko hakan ma ya yi ranar alƙiyama sai Allah ya kama shi, wadatana kuma ya je ya ajiye ta a wani wuri ko ya kai ta wani ƙasa. Saboda haka duk wa'innan ɓarnan su suka hana al'umma ci gaba, kuma haramun ne addinin musulunci, kuma kowa ya riga ya sani haramun ne, mai yin shi kansa ya san haramun ne yake, ba wani abu ne boyayye ba. Amma rashin tsoron Allah ne a zukatan al'umma shi ya sa suke yin abin da suka ga dama. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu guji wa'innan abubuwan. Ina tsaya kaina tun ɗazu zan tsaya a nan. Ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Allah ya gyara mana halayenmu, ya gyara mana shugabanninmu da alƙalanmu da jami'an tsaronmu, ya gyara mu motsin ma kanmu gaba ɗayanmu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mukhtar, Sheikh Abubakar Mukhtar Yola, Allah ya saka da alheri. Wannan lecture ko kuma wannan muhadara gaskiya lokacinta ne, musamman abubuwan da suke yawo a social media wannan sati. Na ainihin tsohuwar minista a nan Najeriya, ƴar mama biliyon bakwai ɗaya, kuma tana da su 30, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ina za a je? Alhamdulillah wannan lecture ta yi, mutane kuma an gaji. Yanzu za mu gaici mataimakin shugaban kungiya na jihar Taraba, Sheikh Muhammad Barkin da Jingulo, ya zo ya yi jawabin godiya ga malam.
Sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man walahum bi isani ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddari haduwarmu a wannan dare mai albarka, daren Lahadi, daren 24 ga watan 3 shekara na 1433. A wannan jami'i mai albarka mai unwani guda biyu, Bonifodio Koko masallacin Dr. Ibrahim Jalo Jalingo, a helkotan yada da'awa a nan jihar Taraba, saboda munasaba na shi babban malaminmu Modibbo Abubakar Mukhtar Yaɓa Malale. Ba shakka mun ji lacoci ko lacca da malaye mana mai fa'ida mai muhimmanci. Kai to ina ma dai da a ce ɓangarori huɗun nan da malaye ambata duk za su halarta, maluman suna haɗe, sannan a ce hukuma wato alƙalai suna haɗe, a ce shugabanni suna haɗe, a ce masu attajiran suna haɗe. Domin gaskiyar magana, inda mutum ya sani bai da masoyi irin malami irin waɗanda suke gaya mana gaskiya irin wannan, wallahi ba maƙiyanmu ba ne, masoyanmu ne. Domin duk abin da aka ce ƙarshenka zai koma ga wuta, wuta fa, wuta na duniya fa kashi ɗaya ne bisa 70 ta lahira wajen zafi. To ko sakon da aka ce ka sa ya tsanka wuta yaya, lalle na lahira ya uwa musulmi. Amma wanda ba su fahimta ba, ƴan uwa musulmin ba su da abokin faɗa da gaba da ɓatanci da sharri, sai su wa maluma ce. Allah ya sawaka, Allah ya shirye mu baki ɗaya. Asalamakallah, muna godiya mai yawa domin duk sanda aka nemi mala a wannan gari shi yana amsa. Ina tuna kaman shekaru biyu da suka wuce ma mala ya zo ya bamu wasu lacca a masallacin Nana Aisha mai muhimmanci, mai tsada, mai daraja. Shi malaminmu ba ku gan shi ba anan, doctor, shi ma an gayyace shi a ainihin Jos. Akwai lacca da aka shirya gobe za a yi, saboda muhimmancinta ya amsa ya tafi, ya muna tare da shi anan insha Allah kamar da kuka sani. akan makalla Allah ya saka ma da alheri Allah ya ji kan mahaifa a wannan aiki da kake na da'awa na taimaka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sanya zuriya albarka Allah ya sanya albarka a wannan haduwa tamu kamar yanda ka zo lafiya muna ma fata ka koma gida lafiya kuma Allah ya kara ma lafiya a cigaba da da'awa assalamu alaikum wa rahmatullahi